Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Muhammad Maina da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Jama'a assalamu alaikum. An rantsar da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zabe da yarrarraba kawuna. Kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi da kuma kauracewa zaben da ƴan hamayya suka yi.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan kasashen Afirka da ke da zama a nan Amurka za su yi wani gangami a gaban ofishin jakadancin Libya da ke harabar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York yau Talata game da yadda ake gallazawa baki ƴan kasashen Afirka da suka makale a can Libya. Bayan haka za ku ji cewa hukumar da ke fadakar da jama'a akan manufofin gwamnatin Najeriya ta yi wani taro akan illar shan miyagun kwayoyi ga matasa a jihar Plateau. Muna kuma dauke da rahoto akan cece kucen da kungiyoyi da jama'a ke ci gaba da yi akan kasafin kudin shekara mai zuwa na jamhuriyar Niger. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, ga cikakkun labarai. An rantsar da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zabe da yarrarraba kawuna. Kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi da kuma kauracewa zaben da ƴan hamayya suka yi. Mutane 60,000 ne suka cika makil a dandalin taro na kasar da ake kira Kasarani domin bikin rantsar da shugaba Kenyatta. Kafin a fara bikin, sai da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa domin samun nutsuwar mutane, wasu masu yawa da ke waje waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin dandalin. Hakan nan, sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonau mai sa hawaye a wani bangaren babban birnin, inda magoya bayan Madugun ƴan adawa Raila Odinga suka nemi yin gangami domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a rangamomi da jami'an tsaro a lokacin zaben kasar. Kenyatta ya lashe zaben da aka yi cikin watan Agusta da ya gabata, amma kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon saboda magudi a yadda aka hada alƙalumin sakamakon zaben. Odinga bai tsaya takara ba a lokacin da aka sake gudanar da zaben, kuma ya umarci magoya bayansa da su kauracewa zaben saboda a cewarsa zaben shirme ne kawai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaban kasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore a yau Talata a ran gadin da ya fara wanda zai kai shi kasashen Afirka guda uku. Cikin abubuwan da zai gudanar a yau Talata sun hada da jawabi ga ɗaliban jami'a da kuma ganawa da 'yan Faransa da ke zama a Wagadugo. Cikin muhimman batutuwan da zai fi mai da hankali a kai yayin wannan ziyarar sun hada da batun tsaro da samar da ayyukan yi da muhalli da kuma batun 'yanci rani. Tattaunawa akan matasan Afirka na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da za a mai da hankali a kai a lokacin taron kolin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tarayyar Turai da na Afirka a ƙasar Ivory Coast a ranar Laraba. Daga bisani, shugaban na Faransa zai kai ziyara ƙasar Ghana, ziyarar da babu shugaban Faransa da ya taɓa kaiwa ƙasar. Zai kuma gana da matasa a babban birnin Accra. Ghana ce zangonsa na ƙarshe. Faransa na da dakarun kasar fiye da 7,000 a Afirka, haɗe da waɗanda ke farauta 'yan ta'adda a yankin Sahel da haɗin gwiwar sabuwar rundunar yaƙi da 'yan ta'adda da Macron ya taimaka wajen kafa ta.
A yau Talata, Papa Roma Francis zai gana da shugaban ƴan farar hula na Myanmar, Aung San Suu Kyi. Kwana ɗaya da shugaban hafsan soji na ƙasar ya ce ya gaya wa Papa Roma cewa babu wariyar addini a Myanmar. Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun zargi sojin Myanmar da kisan ƙare dangi da rikici akan musulman Rohingya, yayin da Aung San Suu Kyi, wacce ta samu lambar yabo ta Nobel Prize, tana fuskantar suka saboda yadda ta tunkari rikicin. Ta ce, ba za mu iya cewa ya faru ko bai faru ba, bayan an yi mata tambaya akan cin zarafin bil'adama a ƙasarta. Ta ce aikin gwamnati ne ta tabbatar cewa hakan ba zai faru ba. Papa Roma Francis ya gana da shugaban soji General Min Aung Hlaing ranar Talata da ya fara ziyararsa zuwa kudancin Asiya domin tattaunawa akan rikice-rikicen jihar Rakhine ne da ya yi sanadiyar mutane fiye da 6,620 'yan Rohingya 'yan gudun hijira zuwa Bangladesh.
To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Majalisar Dokokin Amurka yau Talata, inda zai gana da sanatocin jam'iyyarsa ta Republican domin neman goyon bayansu yayin da ake shirin kada kura'a akan kudirin neman sauyi a fannin harajin kasar wanda za a yi cikin makon nan. Bayan wata ganawa da suka yi da shugaba Trump ranar Litinin, shugabannin majalisar dattijai sun bayyana aniyarsu ta kada kura'ar samar da sauyi a fannin haraji, wanda zai rage kudaden harajin da ake cajin kamfanoni a mataki na dindindin da kuma rage harajin da mutane ke biya na dan wani lokaci. Ana kuma sa ran wannan kudirin zai ƙara sama da dala triliyan ɗaya a kan basussukan Amurka. Niyyarmu ita ce mu kada kura'a a kan wannan kudiri na haraji, in ji shugaban masu tsawatarwa John Cornyn da ya fito daga jihar Texas. Muna sa ran za mu samu kuru'u 50, a cewar shugaban kwamitin kudade Orrin Hatch na jihar Utah. Wani ɗan Republican ɗaya, wato Ron Johnson na jihar Wisconsin, shi kuma yana nuna adawarsa da kudirin. Sabbin rahotanni sun ruwaito wasu na hannun daman Steve Daines na jihar Montana, yana cewa dokar za ta daɗaɗawa manyan kamfanonin ƙasar ne kawai. Baya ga haka, wasu sanatoci 'yan jam'iyyar Republican da dama sun nuna matuƙar damuwarsu a kan yadda za a ƙara kuɗaɗe a kan basussukan Amurka, amma kuma ba su bayyana yadda za su kaɗa kura'arsu ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan rahotannin da ke bullowa daga ƙasar Libya da ke nuna alamun ana sayar da baki 'yanci rana daga nahiyar Afirka a matsayin bayi, wakilai daga ƙasashen Afirka daban-daban za su yi wani gangami yau Talata a birnin New York a nan Amurka don nuna rashin jin daɗinsu a kan wannan batun. Abokin aikina Baba Yakubu Makeri na can yanzu haka ya kuma yi mana ƙarin bayani a kan wannan gangamin.
Maryam, taro ne na al'umman Afirka da ke zaune a New York za su yi, kuma gangami ne da za su yi a kan labarin da ke fitowa daga ƙasar Libya cewar ana saida baƙar fatan Afirka Libya kamar bayi. Kuma wannan taro an yi shi a wurare da dama a ƙasashen Turai, mutanen Afirka sun yi irin waɗannan taron. To wannan ne lokacin da mutanen Afirka a nan New York suke ganin ya kamata su kuma su fito su nuna ma ƙasar Libya, su nuna ma duniya cewar irin abubuwan da ke faruwa ba labarai mai daɗi ba ne, ya kamata Libya ta kawo ƙarshen wannan abin.
A ina za a yi wannan taron gangamin?
Za a yi wannan taro ne a harabar ofishin jakadancin Libya da ke Majalisar Ɗinkin Duniya a nan New York. Waɗanda suke shirya wannan taron sun ce suna ganin za su iya tara mutane da suka fi sama da 500 da za su halarci wannan taron gangamin da za a yi. To bayan wannan ne masu jawabai daban-daban za su zo su riƙa jawabai akan irin abubuwan da ke faruwa. To daga bisani za a ɗauki ainihin takarda da aka shirya da nuna kalubalantar irin wannan abubuwan da ke faruwa. Da farko za a bai wa ainihin kungiyar tarayyar Afirka shine AU, sannan bayan haka za a kuma ba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan kuma za a ba ainihin ofishin jakadancin Libya da ke a Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kamar da karfe nawa za a fara shi wannan taron gangamin?
To karfe 10:12 aka ba mu, sun ce mana nan da zuwa karfe 10 mu za mu riga mutane kaiwa wurin don saboda masu zuwa su zo su same mu.
To kamar waɗanne irin matakan tsaro aka ɗauka yanzu haka?
To sun gaya min sun tattauna da ma'aikatar 'yan sanda na birnin New York, kuma sun ba su kariya, sun ba su izini cewa su fito su yi taronsu, kuma za a kula da ganin cewar wani abu bai same su ba, su kuma an musu nasiha su kiyaye su mai da hankali a kan abin da ya tara su.
Menene muhimmin abu a wannan gangamin da za a yi wanda ya sha bamban da wasu da aka yi a baya?
Duk mutanen da za su halarci wannan taron an gaya musu cewa kowa ya fito da tutocin ƙasarsa, saboda kowa ya ga cewa ko kuma duniya ta ga cewa kowace ƙasa a nahiyar Afirka ta samu wakilci.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri a shirinmu na dare. Za ku ji yadda aka gudanar da wannan gangamin, kuma akan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku yau. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa da ake kira NOWA a takaice, reshen jihar Plateau, ta horar da matasa akan illolin da ke tattare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ta yadda za su taimaka wa kansu da ƙasarsu. Ga rahoton Zainab Babaji daga jihar Plateau.
Taron bitar da aka yi wa shugabannin matasa daga unguwanni daban-daban na jihar Plateau ya jaddada muhimmancin yin amfani da ƙarfi da basirar da matasan ke da shi wajen inganta rayuwarsu da na al'ummarsu don ci gaban ƙasa. Jami'in hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a nan jihar Plateau, Bello Mumuni, ya ce matsalar shaye-shaye ta yi ƙamari a tsakanin matasa, wanda ke haddasa husuma, kashe-kashe da ɓarnata dukiyoyi.
Illolin nan zai iya kawo hauka, zai iya kawo mutuwa, sannan kuma ga gushewar hankali, ga lalata lakar jiki, sannan kuma yana kashe zuciya na nema, zai sa ya dawo kawai sai dai zauna gari banza, sai sace-sace, sai faɗace-faɗace. Irin wayannan dai abubuwan muna so mu fahimtar da su gane ba shi da amfani. Ya kamata su zauna su dawo mutane masu amfani wa kansu, masu amfani ga iyayensu, kuma masu amfani ga al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya.
Gani yadda shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi yakan kama a nan jihar Plateau, na tambayi wasu matasan da suka halarci taron bitar ko yaya za su kauce wa faɗawa hannun miyagun 'yan siyasa da za su yi amfani da su wajen tada fitina lokacin zaɓe.
Zaga ga matashi kamar da zunde an nuna hotuna, ka ga matashi mai shekara 13 ya zama kamar mai shekara 60 da wani abu. Ba wani amfani a wurin. Ina kira da babban murya zuwa matasa, duk wani zai zo ce musu su je wani haka, su kawo yaransu su zama a gaba, su suna biya baya. Wanda suna sayar da goskolo drugs, ana bin su, ana kama wanda suna yin wannan din. Gaskiya zai kawo zaman lafiya a community. All this violence da muna samu da shaye-shaye nan za su ragu.
Gaskiya ya kamata mu je mu nema abun yi, ba shaye-shaye bane kan abun. In mun nema abun yi, gwamnati su ma in sun gan kokarin mu, za su iya su duba wani gefe su taimake mu, su ba mu aiki.
Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa reshen jihar Plateau, Mr. Bulus David, ya ce sun horar da matasan ne don su je su horar da 'yan uwansu matasa a yankunansu.
Kisan matasa su ne majiyan karfi a cikin al'umma, kuma idan muna son mu amfani da su dole mu tara su domin mu wayar da kansu, musamman akan ababen da suke sha karfinsu da zai sa ba za su iya taimakawa al'umma ba, kuma su ba da kyakkyawan shugabanci. Mun gano cewa babban abin da yake damun matasa shi ne shaye-shaye, musamman magunguna da kuma kwayoyi wanda zai halaka da su. Muna so sun koma sai su yi bita wa wayannan karninsu ko 'yan'uwansu da suna cikin wannan shaye-shayen ababen da zai iya janye karfinsu wanda ba su zama da amfani a cikin al'umma ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
tokar kasha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar asha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna tsanci kwaya ko ba ta da kyan tokar asha kwaya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma bari mu koma jamhuriyar Niger. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lashe takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai hukumomin ƙasar sun aiwatar da gyaran fuska ga tsarin kasafin majalisar dokokin ƙasar da ta yi na'am da shi a zamanta na yammacin Lahadi, yayin da wasu 'yan ƙasar ke ganin bakin alƙalami ya riga ya bushe. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin gabatar da tsarin kasafin na 2018 a gaban majalisar dokokin ƙasa, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka gargaɗi 'yan majalisar da su yi watsi da wasu dokokin da suke ganin za su iya cutar da talakawan Nijar. Sai dai alamu na nuni majalisar ba ta yi aiki da waɗannan shawarwari ba a yayin zaman da a ƙarshensa ta yi na'am da wannan kasafi, in ji Siraji Isa na ƙungiyar matasa ta Mojen.
Wannan kasafi su gwamnati da 'yan majalisar dokoki waɗanda suka yi na'am da shi sun ce sun yi na'am da shi, amma 'yan ƙasa waɗanda za a jagora, waɗanda za a milki mutum miliyan 19 zuwa 20 ba su yi na'am da wannan kasafin kuɗi ba. Kenan a matsayinmu na ƙungiyoyin wararen hula yanzu ne daga take, saboda kasafin kuɗi ne wanda a cikin shi za a zalumtar ƙasar Nijar, za a zalumtar talaka, sannan kuma ba a yi la'akari da irin yanayin da talakan Nijar yake ciki ba.
Sai dai a nasa ra'ayin Inusa Sauna, wani ɗan horar hula, na cewa cece ku ce akan tsarin kasafin 2018 ya ƙare zartar da ayyukan da ke kunshe cikinsa shi ne abinda ya kamata gwamnatin ta sa gaba.
Dubitoci kamar 133 ne suka bada na'am ga wannan kasafin kuɗi. Kenan yanzu mu a ganinmu wannan zance na kasafin kuɗi ta ƙare. Abinda muke fata, abubuwan dama da aka ce gwamnati ta sa kowa ya gane ƙarya ce. Yanzu munhunmu ita ce irin abubuwan da gwamnati ta sa gaba dangance da cigaban ƙasa, da kawo ma manoma tallafi, da kama ma makaranta da likitoci, kuma da irin abubuwan wasu matakai da aka dauka da mutane suke zaton gani zai kawo illa zuwa ga jama'a, mu zai mu hakuri mu gani nan zuwa wata guda zuwa wata biyu.
Tuni dai gamayyar kungiyoyin da tun tashin farko suke adawa da wannan kasafin kuɗi suka kuduri aniyar fitowa kan tituna a nan gaba kaɗan, da nufin tankwaso gwamnatin ta canza ra'ayi.
Wannan kasafin kuɗi na 2018 abun la'anta ne, kuma mun la'ance shi idan gwamnati bata dawo ba ta yi mishi kuskurima, ta mishi gyaran huska. A shirye muke ta cewa mu zo mu huto mu yi jerin gwano ta fannin doka, muna nan mun fara ganawa tare da dukkan wasu masu haɗa aje.
A baya-bayan nan wasu jami'an fafutuka sun faɗa hannun hukumomi saboda zarginsu da tayar da zaune tsaye a sanadiyar mummunar tarzomar da ta ɓarke a nan Yamai a ranar 29 ga watan Oktoba, da nufin nuna rashin amincewa da tsarin kasafin na 2018. Sai dai kotu ta wanke su daga wannan zargi bayan zaman kurkuku na tsawon makonni 3. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cika karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Amma kun je mun yi dubi ne kan yadda matsalar sauyin yanayi ta shafi manoma da makiyaya a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya. A yau za mu yi dubi kan batun noman rani da ke zama ɗaya daga cikin hanyar gudanar da aikin noma ba tare da dogaro da ruwan sama ba. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya ziyarci ɗaya daga cikin gonakin da ake gudanar da noman rani a jihar Adamawa, inda ya zanta da manomin rani Ahmed Tukur Jada, inda ya fara tambayarsa irin shirye-shiryen da suke gudanarwa a yanzu.
Ai kaga yanzu dai an ji ka iri ana yafi ana fidda kuma mai a nemo hanyar ruwa inda ruwan ake dan shakka kuma ana kokarin sa bohol don kar a samu matsala in kogin ta janye babu ruwan a gonan ba.
Ai ko me yasa yanzu kuka so fi mai da hankali kan nomarani?
To babban abin da yafi sa manoma suka fi mai da hankali na kan rani na farko rani nan amfanin da take bayarwa bai taba haduwa da na damuna ba. Misali yanzu muna a ranin nan a wajen kai mana gera ka masa hidima zaka tafi 80 da wani abu kaga ko mai hankali ne wanne ya fire ba wurin sa
wato na rani da ya fire
ba fi,
to a wani batu kuma da ake yi wani na zuwa lokacin da manoma kan koka dangane da tallafi wata kila ku kuna samun tallafi kenan
to tallafin gaskiya kamar mu a United Young Farmers Forum ba mu gani ba tunda mu akwai sashi ne na musamman wanda hukuma ta yi na kulawa da matasa da mata da matasa kan harkan the same daukakan da ake ma matasa a harkan kwallo da wayansu wasanne shi ake ma matasan nan amma mu a gona da har fannin noma har yanzu dai bamu gani ba kuma muna roka tunda akwai intervention da ake yi kan maganan ma kwallon kafa da nasaran qualifier na Nigeria zuwa World Cup muna kira ga mai girma minister zuwa ga mai girma shugaban kasa na musamman minister na youth transport kenan wannan kiran tashi ne muna neman intervention don akwai tunda ka ba mu su youth development din nan zan na can Abuja kawai bata zo nan Yola bamu gani a ganye ba bamu gani a Madagali ba tunda kaga misali kamar mu nan hasarin nan na Boko Haram din nan ta taba babun bakin ciki mutanen da suke noma abu su sayar su ciyar da kansu yau su suke layi suna karban shinkafa a kofi to haka muna kira wannan intervention fund da mai girma shugaban kasa ya ba aka yi qualifying World Cup muna kira ya mai girma shugaban kasa kai ministan kwallo na kasan nan muna kira ka ga mai girma shugaban kasa matasan mu suna kan layi suna yan bangan siyasa muna son wannan tallafin a karbo a bamu mu tafi gonan nan mu je mu ma mu koma
a yanzu kaman tunda kunye ku ta matasa ne a harkar noma da san su kan nan kaman ya kaga runguman noma rani ga matasa ba ne
a to an ka duba aika a feeling ka kiya ba gida muke bare ka ce ba ne ba in ka dubi manyan yanzu kusan sun zama yan kallo tunda matasan sun gane cewa wannan ita ce mafita ita za ta ba su mata mai kyau za ta barin tuwa kan table da haka sun runguma kuma in har Allah ya sa kiran da muka yi su wayannan shugabannin za su ji ba bai ya sai aka musu ba atta chairman na karaman hukumar da shi mai girma gwamna da commissioner noma na jihar mu shi ma ya ji don akwai don haka kara su yadda kuriya zabi yake nema mun san kuma akwai wannan abun su ba matasan mu kawai su daina zaman banga da kumbin abun nan tunda sun runguma a koya musu yadda za a yi a kawo kuma wannan tallafin
yanzu kaman za ka tada ana ka ci gaba kamfanin ne kan tallafawa manoma musamman noman rani sun su wanda sai bayan an girbe amfani kaman anan kukuna samu
eh to akwai dai wanda suka zama mu abinda muka hanga daga gurinsu ne kusan akwai dan zari hujja a cikin harkan nasu kadan akwai zari hujja bi mana misali ai yanzu don ka zo ka same ni ce ina son noma baka koya min noma don kana da kudi ka bani kuma kana zira zone dauka kam ka zo ka dauke me amfanin da kai amma muna bukatar ita hukuma ta yi su wannan su yi koyi da ita hukuma ne amma akwai kamfanonin kan kamar ni na ban ba da shawara amma manoma na musamman matasa su shiga da su ba tunda akwai hukuma akwai kuma wurin da aka kebe domin su
kaman ku da mu a tambaya ne wani tallafi ku kuke bukata irin kungiyar ku tunda kan daga cikin shugabannin manoma a Najeriya musamman ta fuskacin bunƙasa harkar noma rani kaman wani tallafi kuke bukata ba kai kama daga gwamnatoci da ƴan kasuwa da makarantu kaman me kuke fi bukata
yawa na farko babban abin da muke so already muna da gonakin nan muna bukatan kuma ruwa muna bukata yanzu misali in ka dubi Hadejia Jamare na ka dubi kasar Kano gaba daya wannan tabkin nan na tiga kogin aka tabbatar ba manomin da yake kasar Kano da yake amfani da inji ya bada ruwa makokoro kawai ko kuma me yasa za su zo su zuba kawai su bayar don haka mu ma Adama musamman a wuraren mu nan muna bukatar ruwan muna bukatar koyawa matasan nan irin yadda aka yi su san cewa bayan su samu ilimin bayan suna so su ya ba su ilimi kuma a kawo mana sauki musamman harkan ruwa taki da irurka ingantattu
Ahmed Tukurja da kenan a tattaunawa wasu da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz kan shirye-shiryen su na noman rani da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a nan muka karshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Akai da Sarfil Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce muna maraba da kafa kwamiti da shugaba Buhari ya yi wanda zai duba yadda za a ƙara wa ma'aikata albashi. To sai dai kuma menene makomar jihohi da kamfanonin da har yanzu ba su iya biyan 18,000 a matsayin mafi ƙarancin albashin ma'aikatansu ba? Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara. Sai sako na gaba da yake cewa tabbas matakin saka rigar bai daya da rundunar 'yan sandan jihar Lagos suka ɗauka ga 'yan acaba ko kuma okada na jihar, hakika wannan mataki ne mai kyau, kuma hakan ka iya rage asarar rayuka da ake samu a fadin jihar. Domin duk wanda zai hau mashin ya san bayan wanda zai hau, domin wasu na hawa bayan waɗanda ba 'yan okada ba, bayan 'yan ta'adda suke hawa, amma idan ka ga mutum da wannan riga ka san dan acaba ne, ba fargaba za ka hau babur ɗinsa. Don haka ina kira da 'yan okada da su yi maza su sanya wannan riga don kaucewa duk wani abin da ka je ka zo. Allah ka sa mu dace, Allah kuma ka kare mu daga muggan al'umma. Sakon ya zo daga hannun Abubakar Kawo Girgir daga jihar Yoban, Najeriya. Sai sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum BOY Hausa, ci gaba da rufe filin jirgin saman tsibirin Bali da ma'aikatar harkokin sufurin kasar Indonesia ta yi, yayi daidai domin ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun bala'in aman wuta a tsaunin Agung da ke tsibirin na Bali. Sako daga Sani mai lange lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai sako na gaba da yace assalamu alaikum BOY Hausa, ina kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta kafa kwamitin tantance kudaden da hukumar yaki da cin hanci da ta EFCC take kwatowa, domin kudaden za su iya salwanta ba tare da sanin gwamnati da hukumar EFCC ba. Da fatan kira na zai kai ga gwamnatin shugaba Buhari. Wasiƙar ta zo daga hannun Murtala Ibrahim Zangon Daura.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
‘Yan sandan ƙasar Australia sun tuhumi wani mutum akan ƙoƙarin aikata abin da suka kira mummunan hari na ta'addanci a lokacin jajiburin bikin zagayowar shekarar sabuwar shekara domin a birnin Melbourne. Hukumomin ƙasar sun bayyana cewa wanda ake zargin ɗan shekara 20 ne da haifuwa ɗan Australia amma asalinsa ɗan Somalia ne, ya shirya harbin mutane da dama da bindiga mai sarrafa kanta a jajirbirin bikin shigowa sabuwar shekarar a wani babban dandali da ake kira Federation Square da ke tsakiyar Melbourne. Gurin yana ɗaya daga cikin wuraren da mutane suka fi zuwa domin bukukuwan ƙasar. Jami'ai sun ce suna kyautata zaton cewa mutumin wanda ba a faɗi sunansa ba shi kaɗai ya shirya gudanar da harin ta'addanci wanda ya kwafa a littafin koyarwa na 'yan al-ƙa'ida a yanar gizo da bayanai akan yadda zai gudanar da hari, kuma ana zargin cewa yana biyayya da ISIS. Jiya Litinin ne aka kama mutumin bayan da 'yan sanda suka yi somame a gidansu da ke ƙauyen Melbourne da kuma a wani gida na danginsa. An rantsar da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a yau Talata don fara sabon wa'adi bayan yakin neman zaɓe da rarraba kawuna. Kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaɓen farko da aka yi da kuma ƙauracewa zaɓen da 'yan hamayya suka yi.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Muhammad Maina da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Aidan Otuku, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.